ونستقام علينا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، من أجدد قد يأذى الله سبحانه وتعالى يقوم يقومي wanda ya kawo wannan safiya ta Asabar, yau muna uku ga watan Al-Muharram, hijira na da shekara 1447 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina a gida miladiya. Yau muna 28 kenan ko 28 ga watan 6 shekara ta 2025. Wanda wajen ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka Al-Aqidatul Wasatiyya na Sheikhul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah, muna fatan Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa. Idan ƴan uwa ba su manta ba, gaba da muka tsaya ta ƙarshe ita ce gaban ayoyin da malaka ke jerowa domin ya tabbatar da waɗansu sufofi ga Allah da kuma kore dukan wata na ƙafa da tawaya gare shi subhanahu wa ta'ala. To yau inda za mu tashi shi ne inda malam ya ce wa ƙauluhu ar-rahmanu ala al-arshi tawa, wato waɗannan ayoyi guda biyu da malam ya kawo, bayan ya kawo wancan ta farko da muka karanta, sai kuma ya kawo summa tawa al-arsh fi sittati mawadi'. Wato malam zai yi magana akan istiwa'illahi subhanahu wa ta'ala, daidaitan Allah subhanahu wa ta'ala akan al'arshi, daidaitan Allah akan al'arshi ya tabbata a cikin Al-Qur'ani mai girma a wurare guda 7. Shine malam sai ya kawo ayan farko, da ya kawo ta biyun sai ya ce a wurare guda 6. Idan ka hada zai baka wurare guda 7 kenan, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar makansa da sifa ta daidaito akan al'arshi. Abin da ake nufi da istiwa'i, daidaito, shine yana da ma'ana guda 4, amma kusan dukkan ma'anan abu ɗaya suke nufi. In aka ce istiwa'i, abinda ake nufi ala, ma'anan ala shine ɗaukaka, ko kuma irtafa'a, shi ma dai ma'anan irtafa'a shine ɗaukaka, ko kuma sa'ada, hawa sama. Kaga duka waɗannan ma'anonin abu ɗaya ne, da ala da irtafa'a da sa'ada duk abu ɗaya ne. Ma'anan shi dai ɗaukaka, kana sama da abu. To sai ma'ana ta huɗu shine istaqarra, daidaito. Wannan ma'anan ba shine ma'anan kuma hawa ba. Istiqrar ba shine isti'la'i ba, da ma'ana ba shine irtifa'i ba. Hawa sama daban, kuma daidaito daban. Amma dai duka lafazin istawa yana tabbatar da waɗannan ma'anoni. Kenan ma'anan istawa shine irtafa'a wastaqarra, ya ɗaukaka kuma ya daidaito. Shi ko daidaito sanannen abu ne a harshe. Duk inda aka ce wane ya daidaita akan abu kaza ko a wuri kaza, wani irin yanayi ne wanda yake hukunta cewa babu turmutsi, babu gajiya, babu wahala, babu takura, cikin sakewa da natsuwa da kuma kwanciyar hankali in a cikin harkan ɗan adam. Duk inda aka ce istaqarra, daidaito, daidaito ko kaga babu maganan takura a ciki, babu maganan wahala a ciki, babu maganan turmi tsatsi a ciki ko ture ture,
Istiqrar shine natsuwa da kwanciyar hankali. To a cikin hakkin Allah subhanahu wataala aka ce istiqarra al-arsh. Allah ya daidaito akan al-arsh. Lafazin daidaito dai sananan abu ne a cikin harshen dan Adam. Idan Bahaushe yace daidaito ya san abin da yake nufi. To Allah subhanahu wataala an sifanta shi da sifa ta istiwa'i akan al'arshi, daidaito akan al'arshi, wato ya daukaka akan al'arshi kuma ya daidaita. Sannan idan aka ce al'arsh, abin da ake nufi shine sarirul mulki, gadon mulki, gado na mulki shine al'arsh. To idan aka ce Allah ya daidaita akan al'arshi, wato Allah yana sama da al'arshin sa kuma ya daidaitu. Amma ba za ka ce a zaune yake ko a tsaye ko a kwance ko kaza ba, a'a, ya daidaita a birbishin al'arshi ko a saman al'arshi. Wannan wata sifa ce wacce take Allah subhanahu wataala ya tabbatar makansa da ita a cikin Al-Qur'ani a wurare guda bakwai. Hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ma sun tabbatar ma Allah da daukaka da kuma daidaito. To shine sai malam ya kawo waɗannan ayoyi guda biyu sai ishara zuwa ga sauran. Bari mu rattabo su kamar yadda suke a cikin Al-Qur'ani mai girma. Ba a tsarin da malam shi ya kawo ba. Malam ya fara kawo Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa aya ce a cikin surat Taha. Sannan sai bi mata da kun mastawa alal arsh. Sannan sai Allah ya daidaita a darbishin al'arshi, sai ce fisti tatima wada a wurare guda shida a cikin Al-Qur'ani. To bari mu ɗauko su mu a jeri. Kaga ayan farko wacce take tabbatar ma Allah da sifa ta daidaito a darbishin al'arshi ita ce ayan cikin suratul A'raf. Allah madaukakin sarki yake cewa inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-'arsh. Lallai ubangijinku rabbakum, ubangijinku mahaliccinku mai juji al'amuranku wanda kuma ya cancanta ku bauta masa shine allazi shine Allah shine Allah. Saboda lafazin ar-rabbu kamar yadda muka sha bayani akan sa, lafazi ne wanda ke nuni akan rububiyar Allah wacce take bayuwa zuwa ga uluhiyarsa. To tunda ya kawo inna rabbakum, lallai ubangijinku mahaliccinku wanda ke jijjiye al'amuranku Allahu shine Allah, abin bauta na gaskiya, wato Allah shine abin da ya cancanta ku bauta masa akan cancanta, a abin da ya cancanta ku bauta masa. To wannan shine allazi khalaqa as-samawati wal arda, shine wanda ya halicci sammai da ƙasa ga baki daya. Sai ta ce ayyamin, a cikin kwanaki shida. Thumma stawa 'ala al-arsh, sannan sai daidaita a saman al-arsh. Halittar sammai ga baki daya da ƙasa Allah ya halicce su ne cikin kwanaki shida. Halittar Allah ta fara daga ranar Lahadi, daga ranar Lahadi, domin haka Allah subhanahu wataala ko kuma cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zayyano mana Allah ya fara halitta ranar Lahadi. Dama ma'anar al-ahad shine daya, al-ithnayn biyu, al-thulatha uku, al-arba'a hudu, al-khamis biyar, sai al-jumu'a tattaruwa. Dan haka Allah ya fara halitta ranar Lahadi sai ya cika halittarsa ranar Juma'a. Gabaki ɗaya ranar Juma'a aka ƙarƙara duk wata halitta, a ciki ne ma aka halicci Annabi Adam da yamma. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a cikin waɗansu hadisai, turɓaya an halicce ta rana kaza, itatuwa an halicce su rana kaza, ruwa an halicce shi rana kaza, wanda mun karanta wannan kusan ba sau ɗaya ba sau biyu ba a wannan majalisar. Halittar Allah dai an fara ta ranar Lahadi, an ƙarƙare ta ranar Juma'a da La'asar, wacce aka cika she ta da halittar babanmu annabi Adam. Kuma a cikin halittar sammai da ƙasai wanda aka yi cikin kwanaki shida, to halittar ƙasa ita ce ta laƙwama kwanaki hudu. Sauran kwanaki biyu su ne Allah subhanahu wa ta'ala halitta sammai a cikinsu, kamar yadda ayoyi na cikin suratul Fussilat suka tabbata. Qura innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin. Har yanzu inda ya tabbatar da cewa ya halicci sauran halittu a cikin kwanaki hudu, sai aka fahimci ashe ƙasa an halicce cikin kwanaki biyu, ababen da ke cikin ta gabaki daya an halicce su cikin kwanaki biyu, kaga kwanaki hudu kenan. Ita kuma sammai da abin da ke cikin su sai aka halicce cikin kwanaki biyu, kaga kwanaki shida kenan sun tabbata. To mahallin shayar shine sai ya ce thumma tawa ala al-arsh, sannan sai Allah ya daidaita a saman al-arsh. Wannan thumma din ai tana tabbatar da jinkiri ne, wato sai bayan da Allah ya halicci sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai, sannan sai ya daidaita a girbishin al-arsh. To kafin ya halicci sammai da ƙasai, tunda al-arshi ita ce halittar farko ko kuma al-qalam, sabani wurin malamai al-qalam ne halittar farko ko al-arshi, akwai sabani wanda zamu tattauna kan shi wani lokaci sai insha Allah ta'ala. To kafin ya halicci sammai da ƙasai, bai daidaita akan al-arshi ba ko ko ya daidaita akan al-arshi? Wallahu alam. Amma irin daidaituwa ta musamman, to wannan ya faru ne bayan halittar sammai da ƙasai. Amma kafin halittar sammai da ƙasai akwai al-arshi, to wani irin yanayi Allah ya yi dangane da al-arshi? Wallahu alam. Amma dai Qur'ani ya tabbatar mana bayan halittar sammai da ƙasai, thumma tawa, sannan sai ya daidaita a girbishin al-arshi. To wannan aya ta farko kenan, wacce ita ce ayan suratul A'raf, wacce aya ta biyu ita ma iri ɗaya ne da wannan ayan da ta zo cikin suratul Yunus, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'alal 'arsh, ita ma zubin su iri ɗaya ne da wannan aya na cikin suratul A'raf. To aya ta uku ita ce ayan suratul Ra'd, wacce ita ma ta tabbatar ma Allah da daidaito a saman al-arshi. Allahu allazi rafa'a as-samawati bi ghairi 'amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al-arsh, yace Allah shine wanda ya daukaka sammai, ya daukaka ginin sammai, bi ghairi 'amadin tarawnaha, ba tare da waɗansu ko wani ginshiki wanda kuke gani ba. Thumma stawa 'ala al-arsh, sannan sai ya daidaita a girbishin al-arshi. Wannan aya ta tabbatar da yadda Allah ya ɗaukaka ginin sama, bai gwamar da ita da ginin ƙasa ba, da aka sama daban ƙasa daban. Ita sama an ɗaukaka gininta, rafa'a Allah ya ɗaukaka ginin sama, ba ta gwamutsu da ƙasa ba. Bi ghairi amadin, kuma Allah ya gina sama din ba tare da wani ginshiki tarawnaha wanda kuke gani ba. A daidai wannan guri sai malaman tafsiri suka kaskashe biyu, waɗansu suka ce bi ghairi amadin, to zance ya ƙari tarawnaha jumla ce isti'nafiyya, wato Allah ya halicci sammai ba tare da wani ginshiki ba, wanda ba wani ginshiki ballantana ma ku ganshi. Waɗansu malaman suka tabbatar da cewa da ghairi amadin tarawnaha, ba tare da wani ginshiki wanda kuke gani ba, ashe akwai ginshikin da ba kwa gani? Ganin ne nan Allah ya kore, ba ginshikin ba. A zance ko na farko ya kore samuwan ginshikin ne ballantana ma a ganshi. Duka dai zantuttuka ne guda biyu na malamai, amma maganan farko shi malaman tafsiri suka fi rinjayarwa, Allah ya halicci sammai da ya zo bi ghairi amadin, ba wani ginshiki da ya rike sama. sai dai ko kudurar Allah da ikon sa shine ya rika sama to tarawna kuma zai zama jumla istinafiya kina ma ballantana ma har ai maganar za ku ga wani gishin saboda babu to thumma tawa ala al'arsh sannan sai Allah daidaita a saman al'arsh to bayan wannan sai aya ta uku ita ce ayin da malam ya kawo ar-rahmanu ala al'arsh tawa ayin cikin koto faha cewa Allah mai rahama ala al'arsh tawa akan al'arsh ne ya daidaita bi ma'ana wannan yana kore daidaitan Allah akan wani abu koma bayan al'arsh tunda ya kawo amil alal ma'mul ya kawo ma'mul alal amil daka ar-rahman Allah mai rahama ala al'arshi akan al'arshi ne kadan istawa daidaita daka Allah daidaita akan wani abu ba sama da al'arshi ita ma dai wannan aya tana tabbatar da daidaitan Allah subhanahu wata'ala a saman al'arshi to sai kuma an cikin suratul furqan allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma haka ne ko wa tawakkal ala al-hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar maka da cewa shi halitta samai da kasai da abin da ke tsakankanin su a cikin kwanaki shida thumma istawa 'ala al-'arsh sannan sai daidaita a saman al-'arsh sai ayat cikin surat as-sajda Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh Allah shine wanda ya halitta samai da kasai da abin da ke tsakankanin su cikin kwanaki shida sannan sai ya daidaita a saman al'arshi sai kuma aya ta karshe aya ta bakwai kenan an cikin suratul hadid huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al'arsh Allah shine wanda ya halitta samai da kasai a cikin kwanaki shida sannan sai ya daidaita a saman al'arshi to duka da waɗannan ayoyi suna tabbatar da sifan daidaito a saman al'arshi ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka ce daidaito dai shine daukaka da kuma daidaito shine ala mustaqarra ya daukaka akan al'arshi kuma ya daidaita shine ma'anansa al'arshi kowa ya san cewa al'arshi tana sama saman sammai guda bakwai magabaki da idan ka wuce sammai guda bakwai za ka gamu da kursiyin Allah subhanahu wata'ala sama da kursiyin Allah shine akwai al'arshi to me yake sama da al'arshi shine Allah subhanahu wata'ala ya daidaita daidaita Allah subhanahu wata'ala a saman al'arshi sam baya nuni zuwa ga Allah yana da bukatuwa zuwa ga al'arshi sai dai yayi ma al'arshi alfarma ya daidaita a samanta amma daidaitan Allah a saman al'arshi yana da alaka da danfaruwan Allah da al'arshi ba su da alaka daidaitan Allah a saman al'arshi sam baya nuni akan Allah ya danfaru da ginin al'arshi kila an fahimci abin da nake nufi domin waɗansu daga cikin ƙungiyoyin bid'a sun kore ma'anan istiwa'i daga ma'anan wai daidaito sai suka ce ma'anan shi ne istaula ma'anan istaula shi ne yarin jaya sai suka ce ma'anan al'arshi ne al-mulk ma'anansa shi ne Allah yarin jaya kowa da mulki abinda suke so su kore suna son su kore ma Allah wurin da ya tabbata suna son su kore ma Allah wuri ila an fahimci maganan to idan suka ce istawa ya daidaita a saman al'arshi da haka Allah kenan zatinsa yana saman al'arshi to su kuma ba sa son tabbatar da wannan, suna son tabbatar da cewa Allah yana ko ina. Sai suka ce to ma'anin istawa shine istaula ya rinjayi mulki, wato kaman sun yi fafutakani da wasu sai shi ya rinjaye sai ya kwace mulkin. Kaga wannan fasara ce ta shiri da fasaran ƙarya ce. Saboda in dai da a ce ma'anan istawa shine istaula ya kwace mulki, al'arshi ma'anan shi wai mulki ba gadan mulki ba, mulki. To in dai da wannan ne, to akwai bambanci kenan tsakankanin kafin halittar sammai da ƙasai da bayan halittar sammai da ƙasai. In wannan suke nufi, shin kafin halittar sammai da ƙasai Allah bai da mulkin sama, bai da mulkin ƙasa? Ina kun gane abin da nake nufi? Yana da shi. To a ce wai Allah bayan halittar sammai da ƙasai sannan sai ya kwashe mulki. To kafin halittar sammai da ƙasai fa mulkin nawa yi? Kaga wannan fasara ce wacce take yi ba daidai ba ne. Kuma dai aƙalla wannan fassaran ba ta daidai da fassaran magabata ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara istawa da ma'anar istaula ba. Sahabbai ba su fassara shi a haka nan ba. Tabi'ai da tabi'u tabi'ina, mutanen kirki, babu wanda ya fassara istawa da ma'anar istaula. Wai ya rinjayi mulki. Al'arshi shi ne al-mulk. Babu wani magabaci da ya fassara a haka. Don haka babu wani dalili da za a ce ma'anan istawa istaula, saboda duka dai a wuraren nan guda bakwai a cikin Al-Qur'ani lafazin ɗaya Allah ke amfani da shi istawa, istawa, istawa. Inda a ce akwai wata ma'anar, ai ko so ɗaya dai ma da Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da ita. Misali a ce wurare guda bakwai a cikin Al-Qur'ani lafazin ɗaya Allah ya yi amfani da shi istawa, istawa, istawa. To kai da wani ƙarfin hali za ka zo ka ce ba istawa Allah ke nufi ba, istaula. Kaga wannan canza ma Allah zubin magana ne subhanahu wa ta'ala. Tunda dai Allah shi yafi kowa gaskiyar zance, shi yafi kowa kwarewa gurin magana, saboda shi ya halicci magana, ya halicci masu magana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kwarewa gurin magana cikin talibai, amma bai fassara istawa da ma'anar istaula ba. Ya tabbatar ma Allah da istawa ya ɗaukaka kuma ya daidaita a saman al'arshi. To ga babu wani dalili da wani zai zo ya ce a'a ai ana nufin ya rinjayi mulki. To shi yasa waɗannan ayoyi guda bakwai gabaki ɗaya suna tabbatar da daidaitan Allah subhanahu wa ta'ala a darbishin al'arshi, kuma wannan baya nuna ɗamfaruwan Allah da jinin al'arshi. Kuma kowa ya san al'arshin Allah tana saman bakwai. To idan aka ce Allah ya daidaita a saman al'arshi, kenan kai tsaye za ka bugi kirji ka ce Allah yana sama. Tunda ina al'arshi take? Tana saman sammai guda bakwai. To Allah yana saman al'arshi, to kenan ina Allah yake? Allah yana sama. Sai idan aka ce sama, as-sama, misali in aka ce sama tana ɗaukan ma'anin abu biyu ne. Ko dai ya zama ana nufin wannan ginin sama da muke gani, ko dai sama ta ɗaya, ko sama ta biyu, ko sama ta uku, ko sama ta bakwai. Wannan ginin sama ana kiranta as-sama'u, sama. Akwai kuma lokacin da in aka yi amfani da lafazin as-sama'u, abin da ake nufi shi ne mujarrabul ulu, kawai ƙololuwa ba tare da iyakancewa ko wannan ginin saman ko ba shi ba. To duka lafazin shari'a kuma yakan zo da wannan ma'ana. Wani lokaci idan Qur'ani ko sunna ta zo ce magana akan as-sama'u, tana nufin wannan ginin sama. Wani lokaci idan ta zo ce magana akan as-sama'u, tana nufin can ƙololuwan da yake babu wanda ya san iyakan shi sai Allah. Waɗansu daga cikin ƙungiyoyin bid'a da suke kore istiwa'in Allah suna cewa idan aka ce Allah ya daidaita a saman al'arshi, to ai an iyakance Allah, an iyakance Allah, an mishi haddi, an yi Allah iyaka. Ta yaya za a ce Allah yana an mishi iyaka? Su abin da yake hararowa cikin tunaninsu shi ne aka ce sama, suna kallon kamar aka ce sama ta daya ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta shida ko ta bakwai ai sama ta bakwai duk da iya girman ta dai tana da iyaka to ballantana sama ta daya to sai kuka ce idan aka ce Allah ya daidaita a saman al'arshi sai suna kawo wata shubha cewa to na daidai ya nuna kenan Allah kamar wani gangan jiki ne al-jismu ne al-jismu irin wannan harshen na bid'a aka ce amfani da shi akan Allah cewa Allah shi jiki ne irin namu kenan sannan kuma Allah subhanahu wataala ya nuna yana da iyaka iyakan Allah shine daga farkon al-arshi zuwa ƙarshen al-arshi to su ba su gane cewa kamar yadda muka bayani farko cewa na daidai Allah yana da azzati zati amma nassin qur'ani ko sunna ko tafarkin magabata ba san ana ce ma Allah al-jismu ba wannan dauko lafazin al-jismu ajibin ta shi zuwa ga Allah bid'a ce qur'ani bai kama Allah al-jismu ba sunnan annabi bata sifanta Allah da al-jismu ba sai dai ta sifanta Allah da azzati zatin Allah subhanahu wa ta'ala amma al-jismu irin misali a ce jismuka jikinka wannan lafazin bid'a ce ba ajibanta ta zuwa ga Allah sai dai a ce zatin Allah subhanahu wa ta'ala kuma kamar yadda muka ce ba su da alaka da lalai dan faruwa don abu yana saman abu ba lalai yana dan faru da shi bane kamar yanzu misali a ce sama tana sama da gidajenmu ba su da alaka ba su hadu ba ga jirgi yana sama ba su da alaka da wato jinigini ko itatuwan da ke ƙasa duk inda aka ce abu ya ɗaukaka kan abu ba yi da alaka ya sai lalai ya dan faru da shi ballantana har yana mutum wata shubha to sannan kuma su abin da suke suka kasa ganewa shine duk inda aka yi batu akan cewa Allah ya daidaita a darbishin al'arshi to al'arshin nan fa halitta ce ta Allah amma sama da ita babu wanda ya san girman wurin kuma saboda kamar yadda muka sha faɗi wannan sama da muke ganin ta in ka ɗauke ta ka jefa ta a sama ta biyu kamar kwandala ne a daji in ka ɗauki sama ta biyu ka jefa ta a sama ta uku haka sama ta hudu a sama ta biyar haka sama ta biyar a sama ta shida haka sama ta shida a sama ta bakwai duk zai zama kamar wani kwandala ne a daji to waɗannan samman gabaki ɗayan suka haɗa su idan ka jefa su a kursiyin Allah to shi ma haka zai zama kamar kwandala shine ma'anar wasu a kursiyi fi samawati wal ard kursiyin Allah ya fi ƙarfin sammai da ƙasai gabaki ɗaya kaga wannan girman ya fi ƙarfin tunaninka girman kursiyi ya ma fi ƙarfin tunanin ɗan adam tunda ko sama ta ɗaya tunanin ɗan adam bai iya kewayewa ba ballantana kai maganar sama ta biyu ballantana kai maganar a haɗa samman gabaki ɗaya har zuwa sama ta bakwai a haɗa da ƙasai gabaki ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai wannan hararo girman shi ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam to duk cikansu in ka haɗa su kuma kursiyin Allah ta fi su girma to kursiyin Allah kuma kamar yadda ya zo a cikin afar kursiyin Allah shine mawdu'ul qadamai wurin aje kafafuwan Allah guda biyu to al'arshi fa ya girman ta take akwai wanda zai iya hararo girman to ba ma akan al'arshin wai girman al'arshin ba to me yake sama da al'arshi babu wanda yake hararo maka girman gurin so Allah subhanahu wataala ya daidaita a darbishin al'arshi kaga wannan lissafin baka da yadda zaka yi sai dai kawai ka sallama ka miƙa wuya ga abin da nasu ya zo da shi amma hararo girman sama ta ɗaya mata su ƙarfinka ballantana sama ta bakwai ballantana kursiyi ballantana al'arshi ballantana wai har tunanin kai kai ga waito in aka ce Allah yana sama da al'arshi to an mishi wuri wani wuri kai wani wuri ka sani tunanin ka bata wuce wannan duniyan ba fa to kaga wannan yana daga cikin miyagun kurakurai da yan bid'a suke samun kansu a ciki idan ana magana akan daidaitan Allah subhanahu wataala a saman al'arshi bayan nan sai malam ya kawo ɗansu ayoyin da suke tabbatar da uluwullahi ala makhluqatihi daukakan Allah kuma akan sauran halittu gabaki ɗaya wato kamar wannan waɗannan ayoyin suna da alaƙa da waɗancan da suka gabata su waɗancan ayoyi guda bakwai sun tabbatar ma Allah da daidaito a saman al'arshi. To su kuma waɗannan ayoyin da malam zai kawo daga nan, su kuma suna tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama da bayinsa, yana sama da bayi. Kuma waɗannan ayoyi da malam ya kawo da ma waɗanda bai kawo ba, suna tabbatar da cewa Allah yana sama da bayinsa ta yanayi daban-daban. Waɗansu ayoyin za ka ga suna nuni a kan cewa Allah maɗaukaki ne. Idan aka ce Allah maɗaukaki ne, yana nuni a kan cewa yana sama. Saboda idan aka ce, ɗauki misali, sabbihi isma rabbikal a'la, ka tsarkake sunan Ubangijinka maɗaukaki, to maɗaukaki zai yi kuma a ce yana can ƙasa da bayin shi? Ai, al'a'la shi ne can ƙololuwan sama. To waɗansu ayoyin suna nuni a kan cewa Allah can ƙololuwa yake sama da bayinsa. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, zubi na biyu kenan. Waɗansu ayoyin suna nuni a kan cewa Allah yana sama da bayinsa, fawqiyya. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, waɗansu ayoyin suna nuni a kan cewa abubuwa sukan sauko daga Allah. Wa anzalna ilayka dhikra, mun saukar. Din da kada ana maganar saukarwa daga sama ne zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama? Daga sama ne zuwa ƙasa. Waɗansu ayoyin su nuni a kan cewa abu yakan tashi daga ƙasa ya tafi zuwa gare shi, kamar ayan da malam ya kawo ta anan, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, yas'adu as-su'ud shi ne hawa sama. Sai a ce to wato aikace-aikacen bayi yakan tashi ya tafi sama zuwa ga Allah, aka amfani da lafazin sa'ada. Waɗansu ayoyin kuma sai su nuni a kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin sama. Waɗansu ayoyin masu fito ƙarara sun nuni a kan cewa Allah yana sama. Kenan dai rukunin ayoyi daban-daban da yanayi daban-daban. Waɗansu su nuna Allah ya ɗaukaka, waɗansu su nuna Allah yana saukar da abu kaza, waɗansu su nuna abu kaza na tashi ya hau zuwa ga Allah, waɗansu ayoyin su nuna Allah na durbishin mutane ko kuma halittu, waɗansu ayoyin su nuni akan cewa Allah yana cikin sama. Duk dai waɗannan rukunin dalilai ne waɗanda suke tabbatar da cewa fa Allah ya ɗaukaka akan bayinsa gabaki ɗaya. Allah bai cakuɗu da bayinsa ba, hakanan kuma Allah bai ƙasƙanta dangane da bayinsa ba. Bayi na cakuɗe da su bane haka, Allah ya cakuɗe da bayi. Zatin Allah da zatin bayi a cakuɗe ne, a wannan ba gaskiya bane. Ayoyin kuma suna nuni akan cewa Allah subhanahu wataala bai ƙasa da bayinsa ba, da haka shi ne sama da su, kuma yana durbishin su, kuma shi ne maɗaukaki a kansa gabaki ɗaya. To shi ne malai kawo waɗannan ayoyin, ya fara kawo wannan ayata cikin surati Al-Imran, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Allah subhanahu wata'ala yake gaya ma annabi Isa, ya Isa, ya kai annabi Isa, inni mutawaffika, lallai ni zan sanya ka bacci. Shi ne mutawaffik, zan sa kai bacci. Wa rafi'uka ilayya, sannan in ɗaukaka ka zuwa gare ni. Wa rafi'uka ar-rif'a, rif'a ita ce ɗaukaka, ai ko ita ce ɗaukaka, ar-rif'a ɗaukaka, can abin da mutum ya zama ƙololuwa. To aka ce wa rafi'uka, zan ɗaukaka ka ilayya zuwa gare ni. To aka wannan ya nuni akan cewa Allah subhanahu wataala yana can ƙololuwa ne. Tunda gashi ya ce ma annabi Isa wa rafi'uka ilayya, ni zan sanya ka bacci, sannan kuma zan ɗaukaka ka zuwa gare ni. Mutawaffik lafazi ne wanda yake malamai sun kaskashe biyu gurin ma'anansa. Me ma'anan mutawaffika? Waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da mutawaffika shi ne muni suka zan kashe ka, wa rafi'uka ilayya, sannan ɗaukaka ka zuwa gare ni. Amma wannan fassara ba daidai bane. A ce sai bayan da Allah ya kashe Annabi Isa sannan ya daukaka shi, wannan ayoyin Al-Qur'ani ne girma ba su goyi bayan wannan fasaran ba, tunda Allah ya tabbatar da Annabi Isa bai mutu ba, ya tabbatar da haka. Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu, Annabi Isa ba su iya kashe shi ba, sai dai barrafa'ahu Allahu ilayhi, kamar da wannan aya na gaba ta zo, barrafa'ahu Allahu ilayhi, sai dai kawai Allah ya daukaka shi zuwa gare shi. Aya ta biyu kenan, barrafa'ahu Allahu ilayhi, Allah ya daukaka Annabi Isa zuwa gare shi. Dan haka lafazin cewa mutawfika wai mumituka, zan kashe ka ba daidai bane, sai dai munannik, zan sanya kai bacci, Allah zai karɓa rayuwar shi karɓa irin na bacci, to sannan sai ya ɗaukaka shi zuwa gare shi. Kuma alwafatu ya zo da ma'anan bacci a cikin ayan Al-Qur'ani mai girma, cewa kamar yadda wannan ayan ta zo, Allah ya tawaffal anfusa hina mauta, ba wannan nake so in kawo ba, wannan ayan take tabbatar da abin nan, huwa allazi yatawaffakum billayl wa huwa allazi yatawaffakum billayl, Allah shi ke sa ku wafati da daddare, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, kuma ya san abin da kuke tsururutawa da rana. Sai Allah ya amfani da lafazin yatawaffakum, Allah ke karɓar rayuwanku, irin lafazin da aka amfani da shi a nan gurin, inni mutawaffika, zan sa kai wafati. To can ayar ta tabbatar mana cewa Allah ya tawaffal abin nan, wa huwa allazi yatawaffakum bil layl, Allah shi yake sa ku wafati da daddare. Me ma'anar wafati kenan? Bacci, Allah ke sa ku bacci da daddare. To da haka lafazin inni mutawaffika yana nuni akan cewa lallai ni zan sanya kai bacci, wa rafi'uka ilayya, sannan zan ɗaukaka ka zuwa gare ni. Wannan aya tana tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama. Sannan wata aya ta ce barrafa'ahu Allahu ilayhi, Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka Annabi Isa zuwa gare shi, tunda ya hakaito mana akan abin da kafirai suke tuciya suke ikirari cewa sun kashe Annabi Isa. Allah ya ƙaryata su, ya tabbatar da cewa Annabi Isa ba su iya kashe shi ba. Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu, Allah ce ba su kashe shi ba, ba su tsire shi ba, sai dai an kamanta musu shi ne, an kamanta musu shi ne. Kamar yadda muka sani a cikin nafsi, Annabi Isa ya nemi cikin sahabbansa wane ne zai yarda a maida sifan shi irin sifa na, a kashe shi, amma makoman shi shi ne aljanna, muna tare da shi aljanna. Wani daga cikin matasa, kasan in kana neman aikin addini ka samu matasa, ka samu matasa za ka ga aiki har sai kai musu birki wani lokaci. Wani matashi ya ce na yadda, sai Annabi Isa ya bi ta wani window da ke ɗakin da suke, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa, bi ma'ana ya sa ya bacci, daga nan sai ya ɗaukaka shi zuwa sama. Sai wannan matashin sai Allah ya maida sifan shi sifa irin ta Annabi Isa. Yahudawa suna shigowa sai suka ce gashi can gashi can gashi can, sai suka kama shi, sai suka je sai suka kire shi, sai suka tsire shi, suka yi wannan crossing din nan shi. Amma daga baya sai ya bayyana musu kai anya wannan fa alama fa ba shi bane ba, domin ga sifa kaza ba ta shi bane, ga sifa kaza ba ta shi bane, amma fuskan ne gayi nan kaman abin nan. To a wannan ayan sai Allah ya ƙaryata Yahudu da suke tuciyan cewa wai sun kashe Annabi Isa, sai Allah ce wama qataluhu wama salabuhu, ba su iya kashe shi ba, ba su iya tsire shi ba, walakin shubbiha lahum. To a ciki sai Allah ce mai aka yi mishi, sai ce barrafa'ahu Allahu ilayhi, Allah ya ɗaukaka Annabi Isa ne zuwa gare shi. To in aka ce an ɗaukaka Annabi Isa zuwa ga Allah, ya nuna Allah na ko ina ke nan, ko ya nuna Allah yana da wuri, ya nuna Allah yana da wuri, wurin nan kuma shine sama. Sai aya ta uku da malam ya kawo, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu, ilayhi zuwa ga Allah, yas'adu al-kalimu at-tayyib, dadadan maganganu suke hawa, yas'adu as-salihu shine hawa sama. Sai Allah ce ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, dadadan zantukka suna hawa zuwa ga Allah, menene dada dan rantsuka shine duk wani ambaton Allah duk wani ambaton Allah ana kiran shi al-kalimu tayyib magana mai dadi ko kuma al-kalamu tayyib magana mai dadi haka nan tilawa karatun al-qur'ani shi ma al-kalamu tayyib haka nan addu'a addu'a ita ma magana ce mai dadi to duka waɗannan da ambaton Allah ambaton Allah fadi yake dashi su subhanallah ambaton Allah ne istighfari ambaton Allah ne salatin annabi ambaton Allah ne umarni da azumi kyau da hani akan mummunan aiki ambaton Allah ne magana mai dadi ambaton Allah ne al-kalimatu tayyiba da annabi yake sadaka shi ita ma ambaton Allah ce zikiri ne mutum ne magana mai dadi ambaton Allah ne to duka waɗannan kalmomin suna hawa zuwa ga Allah an fahimta sai kuma tilawan al-Qur'ani in ka kiɗe tilawa kenan saboda muhimmancin sa shi ma ambaton Allah ne haka nan duk wata addu'a da ba a ƙetare haji a cikin ta ba ita ma tana tafiya zuwa ga Allah addu'an Allah ka shiryata da mu ta tafi zuwa ga Allah Allah kai mana gamdakata Allah ka kyautata rayuwarmu Allah ka yaye mana talauci Allah kaga duka abubuwa ne na maslahan kanka to duk suna tafiya zuwa ga Allah subhanahu wataala da ka duk wata addu'a da bawa yayi in dai ba a ƙetare haji a cikin addu'ar ma ta tafi zuwa ga Allah amma idan da mutum yayi addu'a addu'an da yake akwai ƙetare haji Allah ka maida ni annabi zai yi to kaga wannan kalman ba za ta tafi zuwa ga Allah ba dan mummunan addu'a ce akwai ƙetare haji Allah ka maida ni kaman dutse bana shakan numfashi bana ci bana sha zai yi kaga wannan ba magana ce mai dadi ba ba ta tafiya zuwa ga Allah Allah ka taimake ni in dan faruwa ni Allah ka taimake ni akan wani in cuce shi in kwace mishi dukiya ko wani addu'a Allah ka taimaki Allah ya taimake shi ya zana da wanci kaga duk wannan kalmomi ne munana ba za su tafi zuwa ga Allah subhanahu wataala amma duk addu'ar da nagartacciyar addu'a ce babu ƙetare haddi a ciki to idan bawa ya furta ta takan tafi zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan zai ƙara baka natsuwa akan ka yawaita kalmomin alkhairi domin kalmomin ka su tafaduwa da Allah kai ta ambaton Allah kai ta karatun alqur'ani kai ta addu'a kyawawan addu'o'i nagartattun addu'o'i kar kai tsammanin wai idan ka daga hannu kana addu'a ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza wai Allah bai san halin da kake ciki bane duk wata addu'a da kai ilahi yas'al kalimu tayyib wa innan dadadan kalmomin suna isa zuwa ga Allah subhanahu wataala to ashe Allah ya san da kai ashe Allah yana sauraron ka ashe matsalolinka gabaki ɗaya duk da su nan a baje a gaban Allah subhanahu wataala sai dai ya kasance kawai ka jira lokacin da ijaban za ta wani lokaci Allah ya biya bukata nan take wani lokaci Allah ya jinkirta maka zuwa lokacin da yake dacewa wani lokaci kuma Allah subhanahu wataala ya jinkirta maka sai ranar tashin alkiyama duka dai alkhairi amma kai menene naka kawai ka himmatu kai ta addu'a shi kuma Allah ya lamunce maka karban addu'a in dai babu ƙetare haddi babu sauri a cikin wannan addu'a saka to shi ne mahalli shahid ilahi ya sa'adu al-kalimu tayyib al-kalimu tayyib dadadan kalmomi suna tashi su sadu su hau zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda hakan yana nuna maka Allah subhanahu wataala yana sama sai ce wal amalu salihu yarfa'uhu amma kuma abin da ke daukaka dadadan kalmomin can shine al-amalu salih kyawawan ayyuka tawfa dadadan maganganu suna tashi su hau zuwa ga Allah amma menene ke cincira su al-amalu salih kyawawan ayyuka kenan abin da ke faruwa shine baicin kyawawan ayyukan da bayi ke yi to zantuttukan su ba za su isa zuwa ga Allah ba a wani kaulin kamar yadda wa'ansu daga cikin tabi'ai kamar katada da Hassan al-Basri suke cewa la yuqbalu qawlun illa bi amalin, kawa ka gane wannan Allah baya karban zantukan bayi sai sun gwama zantansu da aiki, dan haka aiki furcin abin nan baki kawai bai isa ba, zance kawai da fatan baki bai isa ba sai ka gwama shi da aiki. Kenan idan kai zikiri, kai karatun alqur'ani, kai addu'o'i, to menene zai cincida su sai su hau sama zuwa ga Allah? Shine kyawun ayyukan da kuma kake yi. Kai addu'a kamar yadda al-Imam Ibn Qayyim ya faɗi, kai addu'a, kai addu'a, kai addu'a, yace sai kuma kai sadaka, sai sadakan nan sai ka cincida addu'an ka a wurin Allah. Menene tun cika addu'an ka ta samu karbuwa a wurin Allah? Sadakan da kai. Kila an fahimci magana ta da kyau. Kai karatun Al-Qur'ani, kai karatun Al-Qur'ani mai girma, to sai kuma kai aiki da abin da ka karanta. Sai kasance da aikin da zancan sai su fadi zuwa ga Allah. Amma mutum kai karatun yake yi baya aikin, to Allah ba zai kalli karatun ba. Kila an gane. Mutum kullun yana zama yana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, me ma'anar subhanallah? Karki ya tabbata ga Allah, to sai kuma dauko kazanta jingina ma Allah, da haka ya faɗi subhanallah da harshe amma aikin shi bai gaskata ba, Allah baya karɓan wannan subhanallah da yake yi. Ya ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, amma kuma sai ya je ya rusuna ma wani Allah, ne sujada ga wani Allah, ko ya dauki bukatuwarsa zuwa ga wani Allah, cikin abin da yake babu wanda ke iya yi sai Allah. To ashe bakin shi ƙarya yake, ya ce godiya ta tabbata ga Allah, kuma ya dauki bukatuwar shi ya kai zuwa ga wani Allah, to ya nuna makamci ne Allah ba zai karbi wannan subhanallahi da alhamdulillahi da ya faɗi ba. Idan ka fahimci wannan rancen da kyau, sai kaga cewa ashe duk abin da bako nan mu suke yi, to tilas aikace aikacen mu ya gazgata su. In kawai dun mujarradin lafazi da baki ne, to ba zai sadu zuwa da Allah ba sai aiki ya gaggata. Idan mutum ya furta la ilaha illallah, ba ya musulunta kenan ba, amma sai kuma ya je sujada ga gunki, sai ya dauki akwai wani tsari da yake tsarin Allah, sai ya dauki malamai ko waɗansu shuwagabanni, sai ya ba su haƙƙin Allah na la ilaha illallah nan. La ilaha illallah shi ba za ta amfani shi ba a gaban Allah, saboda la ilaha illallah ai lafazi ne da baki, to ba za ta amfani ka ba har sai aikin ka ya gaskata ta. Kenan idan mutum yana faɗin la ilaha illallah kullum yana lazimi yana zikirin la ilaha illallah, amma kuma aikin shi ya ci karo da abin da la ilaha illallah take faɗi, to la ilaha illallah shi ba za ta sa zuwa ga Allah ba. Jama'a fahimtar wannan ayin da kyau zai warkar da kai daga matsaloli da yawa da ke faruwa yau a rayuwa. Sai ya ta tutiyan ai kullum ina la ilaha illallah dari, to amma fa yana abin da ke ruguza la ilaha illallah, da kaga wannan la ilaha illallah ba za ta sa zuwa ga Allah ba. Wani na tutiyan kullum sai mun yi istighfari dubu, to amma kuma abin da yake yana ruguza wannan istighfari, istighfari ba shine neman gafaran Allah ba, to amma kuma yana yayi istighfari a daidai wannan lokacin kuma yayi abin da ya ruguza istighfarin, da haka istighfarin shi bai sadu zuwa ga Allah ba. Yayi la ilaha illallah yayi istighfari amma aikin shi ya ci karo da shi, da haka Allah ba zai karba ba. Kenan la ilaha illallah ka da istighfarin ka da haylalan ka da istighfarin ka da duk wani abin da kake jin kana yi, ko ya wajaba ya gwamu da aiki, aikin ka ya gaskata abin da kake yi, da zaran aikin ka ya rusa abin da kake yi, to aikin wannan lafazin naka bai karba gurin Allah ba. Me ya dalili ilayhi yas'adu al-kalimu tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'uhu, da ka aikin zantukkan bayi ba sa karbuwa a wurin Allah sai idan aikace aikacen bayi ya gaskata su. Jama'a kirin fahimci wannan da kyau, to mahallu shari a ciki dai ilayhi yas'adu al-kalimu tayyibu, zuwa ga Allah ne kyawawan zantuttuka masu daɗi suke tashi su tafau zuwa ga Allah zuwa sama. Da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Haman ibn Lisarhan لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وأنا أنا سنصوت الغاتب الله هكيتو منا زنشن فرعون لوقتن دسك سامو تقدم دا النبي موسى annabi Musa ya tabbatar da waɗansu abubuwa guda biyu shi ko Fir'aun yana neman ya ƙaryata su shine Allah ya hakanto mana anan annabi Musa ya tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan annabi Musa ya ga ya ma Fir'aun cewa ubangiji na abin bauta na gaskiya yana sama abubuwa guda ne ya tabbatar masa guda biyu cewa Allah shine abin bauta na gaskiya kuma ina Allah nan yake yana sama shi kuma Fir'auna sai yana neman ya tozata annabi Musa ya ƙaryata annabi Musa to shine sai Allah ya kaito mana wannan sai Fir'auna yake cewa ya Haman ya kai Hamana mataimakin shi kenan dukuti din sa kenan ibni li sarhan gina min wani katafaren gini shine sarhan gini ne ƙololuwan matakai jinamun la'alli ablughu al-asbab ina taran zan saji da hanyoyin zuwa sama asbab as-samawat zan je ƙofofin sama fa aqla ila ilahi Musa in je in ga ubangijin annabi Musa kun gane batun da kyau a gina mishi gini ne ginin ma kware da gaske ina za shi zai hauni yaje saman fa aqla ila ilahi Musa zan je in ga Allah ubangijin Musa sai ce wa inni la'azunhu kadhiba ni ina zaton annabi Musa ƙarya ya sharara mana to ku lura da magana zan je saman in ga ubangijin annabi Musa dan ina jin cewa ƙarya yayi to wata magana ne annabi Musa ne wanda Fir'auna yake ganin cewa ƙarya akai masa cewa Allah yana sama kuma Allah shine abin bauta na gaskiya da haka shine yake son a gina mishi wani katafaren gini ya je kofar saman ya leka ya ga ubangijin annabi Musa da annabi Musa ya zo ce wai ubangijin shi na sama saboda ni ban ma yadda da wannan maganar ba ƙarya yake to anan sai ka fahimci cewa annabi Musa ya tabbatar ma Allah yana sama Fir'auna ya ƙaryata to yanzu cikin su wane ne mai gaskiya wane ne makareci kuma ya amsa mana annabi Musa shine mai gaskiya Fir'auna shine makareci to duk wanda ya kora cewa Allah yana sama mai gidan shi shine Fir'auna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Allah yana sama qur'ani ya tabbatar da wannan hadisi sun tabbata to yau duk wanda ya zo ya tuki yin cewa Allah ba a sama yake ba to waye babban mai gidan shi Fir'auna saboda haka sai da annabi Musa ya tabbatar da cewa Allah yana sama Fir'auna ya ce ƙarya ne Allah ba shi a sama tunda ya ce wa inni la'azunhu kadhiba har yana izgilanci bari in je saman in leka in ga ubangijin annabi Musa bai in je sama in leka an gani wai shi yana batun irin wannan sama ta ɗayan ko sama su biyu so kaga wannan gurguwan fahimtan tun daga kan Fir'auna ta taso kuma ga ta nan tana sakowa har ya zuwa ga mutanen mu a yau Allah maɗaukakin sarki ya shiryatar da mu sai aya ta ayoyi guda biyun ƙarshe da malam ya kawo cikin suratul mulk ya ce a amintum man fis sama'i shin kun aminta da wannan wanda ke cikin sammai wanda ke cikin sama an ya kasufa da kuma al'arba ya kista ƙasa da ku fa'iza biya tamu sai ƙasa ta koma tana tambal-tambal da ku a amintum kun aminta wannan man fis sama'i wanda ke cikin sama sai Allah ya amfani da lafazin fis sama'i wanda ke ciki to amma me ma'anan fi a nan wurin ma'anan fi shine ala saboda kamar yadda kuka sani a larabce huruful jar harfan jarra suna wakiltan junansu harfan jarra suna wakiltan juna wanda ya dan karanci nahwu ko dan yaya ya san wannan dauki misalin Allah fadin Allah subhanahu wataala wala usallibannakum fi juzu'in nakhl Allah ya kaito mana maganar Fir'auna wala usallibannakum fi juzu'in nakhl sannan zan kere ku zan tsire ku fi juzu'in nakhl a cikin gongolan dabino sai ba tsire mutum a cikin gongola a me nake tsirewa a sama ko ba gaba ai ba a cikin gongolan dabino ne ake tsaga gongola sai a tsire mutum sai a sa mutum a ciki ba a akan amfani da tsinin saman gongola ne sai a tsire mutum to amma kuma sai ga Qur'ani ya kawo mana cewa fi juzu'in nakhl me yake nufi fi juzu'in nakhl da ma'ana ala juzu'in nakhl zan yi amfani da tsinin gongola na dabino sai in tsire ku dashi to fi bi ma'ana ala to shine anan Allah subhanahu wataala ya kawo mana a amintum man fi sama kun aminta da wannan wanda ke saman sammai an yakhsifa bikum al-ardha yakhsifa kasa da ku fa idha hiya tamu sai kasa ta koma tana tambal tambal Allah ya jarce ku da girgizan kasa ko kuma da ambaliyar ruwa kasar ta ku tayi tambal tambal da ku ta halaka ku kaga a wannan aya Allah ya tabbatar ma kansa da cewa fi sama'i yana saman sama yace gaba cewa am amintum ko ko kun aminta man fi sama wannan wanda ke cikin sammai an yursal alaikum hasiban ya aiko muku da duwatsu daga sama shine hasiban ko kuma iska ne dauke da duwar watsu ko kuma jirage masu dauke da duwar watsu kun aminta Allah ya muku wannan fa sata'lamuna kaifa nadhir idan hakan ya faru a lokacin nan za ku gane irin tasirin irin wa'azin da nake muku bi ma'ana kaifa inzari lakum za ku gane irin tasirin wa'azin da nake muku waɗannan ayoyi sun tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala wato yana cikin sama a daidai wannan gaban akwai fassara guda biyu da zamu iya yi muna iya daukan kamar yadda muka ce fi bi ma'ana ala idan mun dauki as-sama'i wannan ana nufin wannan ginin samman da ka gani idan aka ce fi sama'i Allah wanda ke cikin sama to sai mu dauki in an dauki wannan ginin saman ita ce as-sama to wannan fi din sai ta koma ma'anan ala wanda ke sama da waɗannan samman kamar yadda wancan ayoyi na baya suka tabbata za kuma mu iya daukan as-sama bi ma'ana mujarradul ulu kawai kololuwa to in mun dauki mujarradul ulu ake nufi to za mu dauki fi a matsayinta cewa Allah yana cikin as-sama can kololon da yake babu wanda ya san iyakan sa sai Allah sai an gane maganar da kyau da ko dai mu dauka akan cewa as-sama wannan ginin wannan sama ko kuma as-sama kawai can kololuwa da wanda yake babu wanda ya san iya girman shi da fadin shi da iyakan sa sai Allah subhanahu wataala to waɗannan ayoyi dai gabaki daya sun tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya daukaka a birbishin halittun sa gabaki daya a cikin sunna hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da dama sun tabbatar da wannan duk da kasancewa kila zamu karanta su a cikin hadisai idan mun zo amma dai kaman fadin annabi sallallahu alaihi wasallama ala tu'minu ta'minuni wa ana aminu man fis sama ni ba za ku aminta da ni ba alhalin ni ne amintaccen Allah da ke cikin sama kaga wannan manzon Allah ya tabbatar ma Allah da cewa yana sama ga kuma hadisin abin nan hajjin bankwana khutba da annabi sallallahu alaihi wasallama ya arafa zai tambaye sahabbai ala hal ballaghtu na ita muku da sakon Allah suka ce ballaghta sai ce Allahumma fashhad sai ce ya Allah sai nuna sama fashhad ka shaida abin da suka faɗi ya Allah ka shaida abin da suka faɗi ya Allah ka shaida abin da suka faɗi yana nuni akan cewa Allah subhanahu wataala yana sama ga kuma hadisin jariya da annabi ya tambaye ta a ina Allah yake tace fi sama Allah yana cikin sama annabi ya ce in ta da ita mummune ne akwai hadisi da dama waɗanda suka zo suka yi bayani akan cewa Allah subhanahu wataala yana sama abu na ƙarshe kuma a gurguje da ya rage ni magana akai shine bambancin da ke tsakankanin al-istiwa da al-ulu ai ayoyin farko da muka karanta mun karanta ne akan al-istiwa daidaito na Allah a darbishin al-arshi ayoyin da suke da musu su kuma daukakan Allah subhanahu wataala to bambancin su shine ululahi daukakan Allah daukakan zatin Allah subhanahu wataala to cikin sifofi ne na zati amma daidaiton Allah a darbishin al-arshi cikin sifofi ne na aiki a gane wannan shi daukakan Allah sifa ce wacce take lazimul lizati tana damfare da zatin Allah ne Allah al-aliyyu ne wa huwa al-aliyyu al-azim Allah al-a'la ne daka sifa ce ta zatin Allah istiwa'i sifa ce ta aikin Allah shi yasa Allah zai daidaita a lokacin da ya ga dama shi yasa na ayoyin alqur'ani mai girman sun suka kawo sumastawa summa sannan sai daidaita kenan kafin halittar samai da kasai wallahi alamu jihali Allah ya san yanayin sa amma daidaito sifa ce ta aikin Allah dama kuma sifofi na aikin Allah Allah na amfani da su lokacin da ya ga dama kamar sifar magana sifa ce ta aikin Allah wa in kana aiki sifa ce ta zati amma kuma sifa ce ta aiki Allah yana applying din ta lokacin da ya ga dama Allah zai magana da wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama daka sifan daukaka sifa ce ta zati babu lokacin da ba ta tare da zatin Allah sifa ta istiwa'i sifa ce ta aikin Allah lokacin da Allah ya ga dama yi istiwa'i ila an gane wannan bambanci yana da muhimmanci sannan sifa ta biyu kenan bambanci na biyu kenan ulum shi ya tabbata da nafsi kuma ya tabbata a hankali istiwa'i kuwa nafsi kadai ya tabbata da shi dan hankali ba zai iya saduwa zuwa ga Allah balanta na gani ya daidaita ko daidaita ba amma ululahi daukakan Allah baya ga nasoshi da muka karanta nan da waɗansu a cikin hadisai to hankalin dan adam maya yana sifantar da ululahi saboda yanzu duk wani wanda ya tashi zai addu'a ina yake kallo sama ya Allah ya Allah kun taba ganin wanda ya tashi zai addu'a sai ya fita yana wai yana nufin wai yana son ya sadu da Allah yayi dan kankani a fitaransa a fitaran irin nasa ya san Allah ba ko ina yake ba ya san Allah ba kasa yake ba yaro kan aka ce ina Allah yake zai ce Allah yana sama idan da zai ga kana hafsa total da dare sai wani ya ce maka ma kafa ka haska Allah bi ma'ana fitaran shi tana nuna cewa Allah yana sama kai babu dai wani mutum wanda yake da nagartaccen hankali face hankalin shi yana lalubo mishi cewa fa kawai Allah yana sama da bayi duk wanda kaga yayi kasa da haka to hankalin shi ya jirkice bid'a ta cika hankalin shi ya karkatar da shi daga abin da yake shine daidai to ala ayyal wannan abun nan abubuwa guda biyu su ne bambanci da ke tsakankanin istiwa'in Allah da kuma uluwi na Allah subhanahu wataala akwai littattafai da aka rubuta akan wannan akwai kitabul arsh wanda al-imamu az-zahabi ya rubuta mujalladi biyu kitabul arsh kawai yana bayani ne akan al-arshin Allah da daidaiton Allah a darbishinsa sannan akwai littafi muktasar ulum shi ma al-imamu az-zahabi ya rubuta wannan littafi Al-Shaykh al-Albani ya tahqiqin sai takharijin sa duka dai suna magana ne akan ululahi wannan kuma yana magana akan istiwa'illahi ala arshihi wanda ya koma zuwa ga waɗannan da suka yi guda biyu insha Allahu ta'ala zai ga ƙarin bayani to nan ne zamu dakata insha Allahu ta'ala sai kuma sace ne zuwa zamu dora da yardan Allah abinda muka faɗi daidai Allah ka bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah karfa mana asirin mu duniya da lahira, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya. Allah madaukakin sarki ka tsare mana imanin mu, ka tsare mana addinin mu, ka tsare mana mutuncin mu. Ya Allah masu neman ki mana wasa da imani da addini, Allah ka shiga tsakankanin mu da su. Allah ka sanya katangan karfi tsakankanin mu da su. Allah ka kubutar da mu daga dukkan sharri, da sharrin yahudu, da sharrin yan shi'a. Allah madaukakin sarki ka fallasa su, ka tona musu asiri ga baki ɗayan su. Allah ka tsamar da musulmi daga sharroran su. Allah ka hada su fada ya suyo su. Allah ka ruguna mana miyagun aqidan su da miyagun takon su akan al'ummar musulmi. Wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.